dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai karamci, mai baiwa, mai yalwan falala, mai ihsani ga bayansa, mai gafara zunuban bayi, mai karɓar tuba, mai tsananin ukuba ga wanda suka saba masa subhanahu wa ta'ala. Babu abin bautawa bisa cancanta sai shi, makoma zuwa gare shi take. Ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa. Ba wani abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi subhanahu wa ta'ala. Ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne, ko manzansa ne, zaɓaɓɓensa ne, badaɗayensa ne. Shi ne mafi alkhairin wanda ya tabbatar da tauhidi, ya bayyana shi, ya yi kira zuwa ga tauhidi, kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, da alayensa, da sahabbansa, da matekunsa, da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama. Allah ya saka mu a cikinsu. Bayan haka, ya ‘yan uwa musulmi, ku ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoronsa, ku yi guzuri da ilimi, ilimin da zai haska maku hanyoyi na shari'a, ya nuna maku hanyar halaka, hanyoyin halakakku da wanda suka ɓata. Muna godiya, wato ainihin muna gode ma Allah maɗaukaki da ya mana ni'ima, ya mana baiwa, musamman ma ni'iman nan ta imani, ni'iman nan ta tauhidi. Saboda haka muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan ni'ima har ajalinmu, ni'imar imani, ni'imar tauhidi. Allah ya tsare mana imaninmu. Ya bayin Allah, ku ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoronsa. Ku tuna lallai, ku tuna dan me Allah ya halicce ku ne. Ku tuna wai me ma dalilin aiko manzanni, me dalilin saukar da littattafai, me yasa aka bayyana ƙarya da gaskiya. Duk waɗannan abubuwa me sababin yin su ne? Ku saurara da kyau. Babban dalili shi ne kadaita Allah da bauta, kadaita shi da abin da ya halicce mu dan shi, shi ne bauta masa, kada mu haɗa shi da kowa. Saboda haka mu ji tsoron yin ta'addanci da shishigi ga dokokin Allah, mu ji tsoron duk abin da zai warware mana hakikanin tauhidinmu. Mu sani lallai Allah yana da haƙƙi a kanmu, wannan haƙƙi nasa shi ne mu bauta masa, kada mu haɗa shi da kowa cikin bauta, kada mu yi shirkanta wani da shi. Mu sani lallai, kamar yadda annabi ya ba da labari, haƙƙin Allah a kan bayinsa shi ne su bauta masa shi kadai, kar su haɗa shi da kowa. Shi kuma ya ce haƙƙin bayi a kansa shi ne kada ya sanya wanda ya bauta masa shi kadai cikin wuta, ma'ana ya tsamar da shi, ya sa shi gidan aljanna. Allah ka samu cikin masu tauhidi. Ya ‘yan uwa, tunda haka ne wannan tauhidi da shi ne fa ake rarrabewa ranar kiyama tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna. Kamar yadda Allah ya ba mu labari, Allah yake cewa haka nan muka yi wahayi zuwa gare ka, wannan ƙur'anin, ƙur'anin da ake karanta shi da larabci, da larabcin aka saukar da shi, shi ya sa kyamar larabci da gudunsa kyamar ƙur'ani ne, kuma kyamar hanyar manzo ce. Allah ya ce mun saukar da shi da larabci domin kaima mutanen alƙaryan nan ta maka gargaɗi, da wanda suke gefen ta har munan kinan da duniyar gabaki ɗaya, haka nan kaima mutane gargaɗi da ranar nan ta kiyama da za a taru. Babu shakka za ta zo wannan ranar. Muhallin shayi shi ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir. Wata jama'ar tana cikin aljanna su ne masu tauhidi, masu kyakkyawan aƙida, mabiya manzo sallallahu alaihi wa sallam, wa fariqun fi sa'ir. Duk wanda ba masu tauhidi ba, kafirai, mushrikai, munafukai, su kuma duk gaba ɗaya suna can cikin wutar sa'ir. Allah ya tsare mu. Wannan tauhidi ‘yan uwa shi ne hasken da ke haska ma ahalinsa, wato gobe kiyama, wanda duk suka mutu da tauhidi su ne ainihin za su sami wani haske. Kafirai su gurin ina su ma su sami wannan hasken? Ina ba za su samu ba, domin Allah cewa ya ranar da za ka ga muminai maza da muminai mata suna tafiya gaba, wato gaba ga haskensu, hasken tauhidi, hasken imani kenan, wanda ke gaba gare su, sannan da dama gare su, sai a ce masu muna maku bishara a yau, kuna da aljanna wacce